أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناوى الله سبحانه وتعالى بوجيا يهد أمو أولا مغواني البركة domin nasiha da karatu da fadakarwa akan addini dalilin munasaba ta kaurin aure wanda za a yi a gobe. Allah ya sanya albarka da alkhairi a wannan aure. Mawduin da zan yi bayani akan shi shine akan tarbiyya. Tarbiyya abu ne mai muhimmanci. Tarbiyya ita ce ta hanyar ta ake samun mutum nagari na ƙwarai. Tarbiyya wata kalma ce wadda take nuna a samu mutum ko kuma a tsora mutum akan hanya ta gari ta ƙwarai ta hanyar ilimi. Idan kaga tarbiyya bata yiwuwa sai da ilimi, sannan tarbiyya bata yiwuwa sai da faɗakarwa da nasihantarwa, tarbiyya bata yiwuwa sai da lura da shiga da hoton mutum, tarbiyya bata yiwuwa sai da ruko da umarnin Allah da umarnin manzon Allah da barin abin da Allah ya hana manzon Allah. Wannan shine kenan abin da ya shafi tarbiyya. Kuma duk lokacin da mutum zai zauna a bagire na wa'azi ya ce maka tarbiyya ko bai ce maka ba tarbiyya islamiyya ya ne tarbiyya ta musulunci, tarbiyya nan da annabi Muhammad SAW ya tarbiyyantar da sahabban shi, sahabbai suka tarbiyyantar da ƴaƴansu, haka zamani bayan zamani har yau tarbiyya ta musulunci ke tafarkin manzon Allah SAW da shi da sahabban shi game da al'amurka na rayuwa gabaki ɗaya da na addini. To wannan shi ne tarbiyya. Kenan ka iya cewa tarbiyya ta musulunci wani tsari ne ake so a ɗora ka a kan shi na addini wal haya, lura da addini da kiyaye rayuwa kyakkyawa. Shi yasa tarbiyya tilas ne. Malaman tarbiyya na ilimi na tarbiyya wanda yake da mafhumi na salo na koyarwa da ɗora mutum a kan hanya ta ilimi suke cewa da akwai wasu tushishika guda uku wanda su suke tsora mutum a kan tarbiyya, da akwai wasu al'amurka guda uku su ne awamil asasiya da tarbiyya, su ne tushen da suke ba mutum tarbiyya. Suka ce wannan tarbiyya ko ta kasance kyakkyawa ko ta kasance mummuna, amma waɗannan ababen dole ne suna ba mutum tarbiyya. Tarbiyya kyakkyawa ce suka ba mutum ko mummuna? Abu na fari suka ce albayt ko kuma al-usr, gidan da mutum ya taso, dangin da ya taso, uwayen shi da ma'aifin shi suna ba shi tarbiyya. Ya rage tarbiyyar ta gari ce ta ƙwarai ko kuma tarbiyya ce mummuna? Na biyu shine al-mujtama, yanayin gurin da mutum yake tasowa, garin da yake tasowa, titi, wasu ma a tabiri suka ce a share titi, garin da ka taso, al'ummar da ka taso a cikinsu, su ma suna baka tarbiyya da ka gida kaso, ko su baka tarbiyya ta gari ta ƙwarai ko su baka tarbiyya mummuna. Bayan haka almadrasa, makaranta ita ce ta uku. In yaro ya taso tun yana ɗan ƙarami, manzo Allah ba ya yi ishara duk wani wanda aka haife shi ana haifan shi ne akan fitra akan tafarki na san musulunci da ruko da addinin musulunci da bauta ma Allah da biyayya ga shugabanni da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da biyayya ga umarnin Allah dabin abin da aka tsora shi akan yana san ya ga ya meke ya bi tafarkin Allah duk wani yaro da aka aiye shi kullu mauludi yulad ala fitra ana aiwon shi ne a tafarkin addinin musulunci yana son ki ne ya ga ya addinin musulunci in kaga ya koma ba yahudi ko ba nasari ko ba majusi ko kaga ya koma dan banza ko kaga ya koma ba mutumin kirki kaga ya koma me sako-sako da addini to da akwai tarbiya mummuna daga uwayen shi in uwayen shi sun bashi tarbiya kyakkyawa wannan fitrar tashi ita za ta yi numu wannan san addinin da yake shi zai numu ya ci gaba kidan kaga matsakanin tarbiya ta haru kuma a gidan ma malamai suke cewa tarbiyyar da ake samu ta usra shine al'ummu hiya almadrasatu ma'iya ita ce makaranta ta haru ta tsora tarbiya a gida shi yasa mace in batta da tarbiya ta gare ta kware yaya za a yi ta gina gida kyakkyawa duk da namiji yana da abun tsoka mai yawa akan lura da tarbiya ta wajen ya zaɓi mace ta gare ta kware ta wajen ya tsora ta akan hanya ta addini ta wajen ya dinga muraqaba amma mace ka iya cewa kusan 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 ita ke lura da gida ta bangaren tarbiya idan kaga gida dole ya zamto gidan mutum da ya taso usulun da ya taso kyakkyawa ce tana kan tafarki nagari na kwarai tana kan tarbiya mai kyau tana kan riko da addinin Allah tana kan kiyaye sallah tana kan kiyaye dokokin Allah bayan wannan gida ya gyaru sai kuma al'umma shi gidaje usra shi yasa malamai na azu suna suke cewa ba hammanka ya za a yi mu ture ƙasa wannan shugabannin ƙasa dole mu tashi mu yi huto na huto don ƙasa ta gyaru a'a suke cewa a fara gyara gida a fara gyara al'umma in gida ya gyaru ana riko da addinin musulunci kai tsaye sai ka ga mujtama in nan ya gyaru al'umma tana hauduwa ne daga usar wancan usura wancan gidan wancan famin suke haduwa sai su kawwana al'umma al'umman nan su kawwana gari daga gari a samu ƙasa a samu kaza to wa'innan gidajen inda za su yi riko da tarbiya dukkanin al'umma za su tashi da tarbiya ta gargaba kenan titi na ba mutum tarbiya a titi kuma ba ana nihin ba iya mutanen da suke rayuwa a cikin gari ba la hatta dai tana shigar tarbiyyar da ake ba mutum gidan radio haka me yake suna ababen da ake saidawa a shaguna da sauransu haka ababen da suke shiga a cikin internet duka suna shiga cikin me yake suwa mujtama saboda abin da al'umma suke yi ne suke yadawa haka in mutum yana tafiya ya dinga jin ana zagi duka suna daga cikin tarbiyyar da titi yake bada shi yasa ake so gari gabaki daya a yi kokarin gyara shi a yi kokarin tsora shi akan tafarki nagari na kwarai da riko da addinin musulunci in ka zo makaranta ita ce ta ƙarshe alhamdulillah makarantunmu za ka iya cewa alhamdulillah bangaren tarbiyya suna kokari makarantun islamiyya suna kokari wajen bada tarbiyya suna bakin gwargwado wajen koyar da addinin Allah da kuma wajen nuna wa mutane tsoron Allah suna bakin gwargwado amma ho malamai suke cewa duk kokarin da makaranta za ta yi wallahi in aka rasa wa'innan guda biyun da mutum sai ya bi su kafin ya zo makaranta a kowane lokaci wa'incan su suke ɗaukan mafi yawa in yaro zai zo makaranta duka a wannan da yake a makaranta da safe a ce ya awa huɗu ko awa uku da marece ya awa biyu ta ƙarƙari da marece awa biyu duka ka sa baya wuce awa biyar a gurin malami baya wuce awa biyar a gurin malami ƙara da nalakon da wuya ne in yana yin rabin muni a gurin a makaranta sauran duka kan titi kan waye wannan fa in kullum ma ake karatu kidan kaga wannan yake zuwa lalle dole a gyara gidaje shi yasa in mun lura addinin musulunci ya wajibta cewa dole ne wajibi ne akan dukkanin al'ummu su yi kokarin gyara na shi yasa an mun lura addinin musulunci ya wajibta dole ne akan dukkanin mutumin da zai yi aure namiji ya nemi mace ta gare ta kwarai sannan kuma hallo shi ma ita ma matan kuma hallo alwalanta su nema mata miji nagar na kwarai ba duk wanda ya taso ba ya bude baki ya ce ina so a dauka ba shi la ya lura da tarbiyyar shi ita shi ma kuma hallo ba duk wanda ya ganta ba da kyalkyali da sauransu ya ce a dauka ba shi la sai ya lura da mai tarbiyya kenan kaga tarbiyya dole a assasa ta tun kafin ma a yi aure bayan an yi aure a dora gida akan turba ta kiyaye addinin Allah kiyaye tarbiyya babban abin da ya kamata a dora gida akan shi shine sanin aqida kama daga bangaren mace ne mutum ya dora iyalan shi akan kiyaye aqida da mu'taqad sahih da kyautata imani da rayar imani farkon abin da yake wajibi akan mukallafi shine ya saha imanin shi sannan kuma hallo shi ma uban ba ya tura matar shi ba makaranta ta dinga daukan ilimi ya tura ƴaƴan shi makaranta suna daukan ilimi suna gyara aqida shi kuma ya tsaya dungume mai jahili dole he ka kai kanka makaranta dole he kai kokari kana sanin yaya me ake koyawa yanzu daga cikin misali basir jiddan ka sa danka makaranta ta islamiyya an yi mishi littafi na usul salasa kaka je nesa an gwada mishi idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fas'al billah wannan 40 hadis hadisin manzo Allah in zaka roki zaka yi roko da abu ka roki Allah shi kadai sannan kuma hallo ya zo a cikin usul salasa an gwada mishi isti'ana neman roko Allah kadai ake roka a cikin abin da mutum baya iya in zaka tambaya mutum zaka tambaya da Allah sai danka ya zo ya ji kana dan Allah dan annabi shi ga abin da ya dauka a makaranta zai samu tanaku da gawalwa shi kenan kai ma uba ka kada ma tsaya dungume mai jahi ka a dinga ji kana rantsuwa kana takurin kwatsa maku ka a ji kana tamfi in ka zo hutuwa gida ka gamu da kuturu ka ce a tunda zaga kuturu koma gida zan yi babu sa ko kuma a ji in zaka yi shinhuda a tabarma a tsakar gida ka ce gahura ku ƴan tsakar gida ko a ji makamanta haka na shirka ababe ga sunan ko kana tsar malaya alhali ɗanka yana cikin karatu kenan dole wannan ukun a gida su samto suna kan hanya ta karatu farkon karatun aqida domin karatun aqida yana nuna maka yadda zaka yi ne san shirka yana nuna maka yadda zaka kiyaye kada ka saba ma imani shirka kuma tana daga cikin babban zalunci inda shirka la zulmun azim tana daga cikin babban zalunci shirka kidan kaga na farko bangaren aqida sannan kuma lo sai ka zo bangaren sallah ka kiyaye sallah a gidanka akan lokaci sallah kiyaye tana bude alkhairai da albarka da dama a gida daga cikin alkhairai da albarka da sallah take budewa a gida shine yalwa arzikin duniya da lahira Allah mawaki sarki ke cewa wa'muru ahlaka
bis-salati wa-sabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal'aqibatu
lit-taqwa na'am Allah ma'aukin sarki yake cewa wa amur ahlaka bis-salati was-sabir 'alayha ka umarci iyallanka da kiyaye sallah was-sabir 'alayha kai hakuri akan kiyaye sallah kaga nan ba magana kai uba kai rabbul usra ba magana ka kai ka kiyaye ta to wai ba a so ne iyallanka kuma ka bar su suna sako-sako da kiyaye sallah kama matan kama ayya duk ka dinga dora su akan haka dole ka sha wahala wajen ta'ahud din iyallanka su kiyaye sallah to kai hakuri sai Allah ya ce wasbir alaiha kai hakuri akan umarta iyallanka da kiyaye sallah da tsaida sallah sai Allah ya ce la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ban ma tambaye ka wani arziki bal ma mu za mu arzuka ka kai ka iya cewa wannan jumlar ta'lili ce, wannan sababi ne tunda an umarta ka dora iyallanka akan kiyaye sallah, to ka kwantar da hankalinka Allah zai arzuka ka. Shi yasa rizqan siga ce wanda take daga cikin siyar na umu ko kuma na itlaqi, wanda duk wani arziki ya shiga babban abin da yake shiga a ciki arzikin duniya da arzikin lahira. Arzikin duniya wannan albarkar rayuwa, lahiya, kuɗi, rishin yankewa abinci, rishin wahalhalu, sannan kuma arzikin lahira shine shiriya, samun aljanna, samun ni'ima. To kaga babu abin da ya kai wannan. Kidan kaga tsora iyallanka akan kiyaye sallah, sannan kuma lo ka tsora iyallanka akan kiyaye me yake suna sauran ibadu, kama da abin da ya shafi azumi na wajibi, kama da abin da ya shafi me yake suna yin sadaka na nafilu na wajibi, da sauran ababen da ya sarana yin ibadu. Haka ɗauko kuma hallo abin da ya shafi yin karatun alqur'ani da azkar da sauran ababe na ibada, ka dora iyallanka akan wannan. Kenan in mun lura babban tushen da ake dora mutum akan tarbiya bayan tauhidi da aqida kyakkyawa da gyara imani, sai a zo kan ibada. In ibada ta gyaru, to kuma kada ka mance wani abu kyakkyawa, shine dole ka dora iyallanka akan dabi'u kyakkyawa. Kada su rena kowa, kada su dinga wulakanta mutane, kada su dinga yin ƙarya, kada su zamto mutane ne na banza, su zamto masu ɗabi'u ne kyakkyawa. Ka tuna da cewa wannan addinin manzo Allah sai yake cewa bu'istu li utammima makarim al-akhlaq, ka tuna da cewa wannan addinin kusan ya zo ne babban aikin shi shine ya cika ɗabi'u kyakkyawa. Mutane ɗabi'un da suka kasance akan shi kyakkyawa kafin zuwan musulunci, an yarda da su, an bar su, sannan kuma hallo an kawo su ɗabi'u kyakkyawa. Ka san da cewa na daga cikin sifofi na annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ɗabi'a kyakkyawa, babu wanda zai mu'amala da shi face sai ya tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyakkyawan mu'amala, mai gaskiya, mai amana, mai tausayi, mai yin sadaka da baya tsoron talauci, mai jin kai, mai tausaya na ƙasa da shi, mai girmama na sama da shi, mai shawo mutum jikin shi, wanda baya rena mutane. Hal ma Allah ya dora mishi tambari akan ɗabi'u kyakkyawa, Allah mauki sai yake wa innaka la'ala
khuluqin 'azim,
Allah mauki sai yake tabbas wallahi kana kan ɗabi'u kyakkyawa. Larabawa a tarihin su na jahiliya suna daga cikin mutanen da suke da kausar ɗabi'a da wahalar a jagorance su. Shi yasa a zamanin jahiliya ba su taɓa kasancewa ba ƙarƙashin shugaba ɗaya gabaki ɗaya. Larabawan yanki kai na gari ɗaya ma dole kowane gida, kowane fami da akwai shugabansu, a kowane famin ma kuma kowane ciki-ciki da akwai shugabansu. Shugabanni ga sunan burkutu da yawa, suna da ɗabi'u wanda sai a hankali. Amma ka duba ka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanda ya haɗa kansu. Shi yasa Allah mawaƙin sarki ya bayyana cewa fabima rahmatin min Allah linta lahu,
fabima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta fawqan ali wal qalbi lanfaddu min hawli fa'fu anhum wasfah wa shawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.
Kaga wannan yake nuna cewa rahmar Allah da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ga manzalar sama, yasa manzalar sama yake tausasa musu. Inda ya kasance yana da kakkausar tabi'a, to da sun watse, da sun bar shi. To wannan ka dinga hararo wannan ma'anonin da sifofin annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To kai ka ɗabi'antu da ɗabi'a kyakkyawa, kada ka cuci na ƙasa da kai, kada ka hanɓare na ƙasa da kai, kada ka dinga kakkautan mu'amala da na kasa da kai na sama da kai ka dinga girmama shi amma manzo Allah sai yake cewa wanda baya girmama na sama da mu baya sanin darajar na kasa da mu ya baya tausaya na kasa da mu baya tare da mu kiyan kaga mutun ya kiyaye ya lura da wannan dora ayyan shi akan tabi'u kyakkyawa kuma kai za su ga yanayin yanda kake mu'amala da mutane kai za su ga yanayin yanda kake dauka mutane da daraja bayan ɗabi'u kyakkyawa sannan kuma hallo kayi kokari bakin gwargwado a wajen kasbinka a wajen neman kuɗinka kada ka ɗo nemo haram ka kawo gidanka saboda haram na daga cikin abin da yake tarwatsa albarkar iyali ko mun yawan iyali ko mun yanda ake ganin su in dai haram ake nemowa kama daga haram na ka ɗauki dukiyar mutum ko na ka yi mu'amala ta riba ko makamantan haka ko rashawa duk wani hanya ta cin dukiyar mutum ba ta hanyar gaskiya ba kamar yadda Allah mawuki sarki baina la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijara illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima
kaga wannan cewa Allah maɗaukakin sarki ce ya ku mu'mini kada ku ci dukiyarku ta hanyar da ba ta gaskiya ba dukiyar junanku ta hanyar da ba ta gaskiya ba kada ka ci dukiyar dan uwanka ta hanyar rashuwa ba gaskiya bane ba kada ka ci dukiyar dan uwanka ta hanyar mu'amala da zaka cuce shi kai mishi bugu ka gubje shi sawa'an wajen saida mishi abu ko wajen sayan wani abu daga gurin shi kada ka yi hanya ta yaudara da salo na ƙarya ka gubje dan uwanka kada ka saida abin da baya gurinka irin abin da ya shahara a yanzu ƴan kasuwa da ka zo sayan abu sai mutum ya ce a babu a shagon dashi sai ya ce a da akwai a mangaza zan je in dauko ku yi ciniki da shi ya saida maka ya ce da akwai a mangaza kuma in ya tayi zuwa zai ya je ya siyo sai ya kawo kaga nan ya saida maka abin da bai ya gurin shi laifi daya kuma ya maka ƙarya ya ce da akwai a mangaza to wannan ya yawaita a cikin garin kuma mutane suna rena shi su mutane suna rena wannan al'amar sannan kuma wani zai ya ce to me yasa za a hana ba dai ba duka an yi shi yake abin da yasa za a hana zaka cuci mutane ne biyu shi wanda ka je ka siyo a gurin shi he ka matse shi ka ce da Allah ni ma ba sai da ce zan yi rage min yana sai da jika ka ce rage maka ya rage maka 150 shi kuma wannan wanda zaka zo ka saidawa ba ka saida mishi ba da yanda wancan yake saida jika in ka zo ta zaka yi bada 300 kinan ka cuci mutum biyu a lokaci daya shi yasa wani daya daga cikin sahabbai ya kasance yana irin wannan mu'amala Hakim bin Hizam ina ji in ban mance ba sai ya gaya manzo Allah kaga haka ake so in kana yin wata mu'amala ka zo ka samu malami da Allah me hukuncin ka da ya tambayi manzala ya ce mishi la tabi ma laysa indaka kada ka saki ka saida abin da baya gurinka kaga hanya ce mai sauki ake gani ko to wallahi amma haram ce haramun ne ga matsalolin da yake ciki kai ma a yau abin da ake kara bai tun haka hada ƙarya mutum ya ce a mangaza zan je in dauko ko kuma ina da wani shago zan je in amsu ata wannan he ya hau kabu ya je ya tafiya kuma ba ya yarda ba ya je ya kawo maka kuɗinka yana hannunka ba ya yarda ba ya je ya kawo maka ba ku yi ba ciniki he kun yi ciniki shukran jazakum Allah khair he kun yi ciniki bayan kun yi ciniki kuma zo ya amshi kuɗinka ya je ya tari ya rida ne he ya je ya nemo maka to kaga wannan duka na daga cikin makasib as-sayyi'a al-muharrama haka riba hanyar riba mutum ya je ya dauko bashi haka kuma hallo sata kwace haka kuma hallo a baka amana ta aiki a yi jinga da kai a kan za ka yi aiki a kan lokaci kaza da sauransu he ka yi ojo ka yi yaudara za ka yi awa hudu he ka yi awa daya ko ka yi awa biyu a za kai zirhi rami kaza zuwa kaza sai kai rage ka yi na kirki wannan duka hanya ce ta algushi haka abin da ya shahe kashin dankali yau ya shahara in gaje sayan albasa a sanya manya ruku-ruku a sama amma ƙasa ƙananu ɗan dankali kaje saya in me kaje saya yau ya shahara amma kaje ana cewa kashin dankali saboda an hire ni dankali a yin wannan kashin a sama a sa manya a ƙasa a sa ƙananu ko kuma abinci a sa mara kyau a ƙasa sama a sa mai kyau ko garin rogo in an ɗauko a dinga yi ana yayyauha mishi ruwa maimakon da ya yi tiya biyar sai ya koma ya yi tiya bakwai an yayyauha mishi ruwa ɗaya daga cikin kubara masu yin garin rogo suke cewa duk garin rogon da ka ji yana tsarmi asalin shi ya yi hayar ruwa ne aka mishi ya ɗan kumbura aka auna maka shi a matsayin buhu 40 wannan tiya 40 a saida maka in ya so canza al'amuranka dama an yi wa mishi ba kuma an sa shi cikin me yake suna buhu kaga shi a hankali Allah kiyaye duka dai wannan hanyoyi da zama kafir sayya to cin haram na daga cikin abin da yake hudda albarkar gida na daga cikin abin da yake rushe tarbiyyar gida na daga cikin abin da yake sabbaba samun mutane wanda ba su dace ba Allah kiyaye Allah sai albarka kuma cin haram sababi ne ma na rihe maka kofofin rahmar Allah maɗaukakin sarki Allah taimaka Allah sai alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai aski mai zana sato mu abinda muka ne kuskure Allah gafarta mana subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ha to